أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله فيكم درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Lahadi a yau muna 21 ko da 2 ga wata na Al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa 21 watan 8 miladiya ta 2022 da izinin Allah wannan zai zamanto mana darasi na hudu a cikin littafin 40 hadis mun ji hadisai da suka gabata kusan hadisi guda 5 wanda yau zamu tashi hadisi na 6 shine hadisin An-Nu'man ibn Bashir malike cewa An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه هكا كرمتها وجنكم هو فقدني هكا كرمتها ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أوتا نسخكما يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم قيل لك تكيس حباء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا كرش رسول النعمان ابن بشير وانا حديث يازور لك شي نعمان يازور لك عبد الله بن عمر يازور لك عمار ابن ياسر ya zo daga Jabir ibn Abdullah ya zo daga Abdullah ibn Mas'ud ya zo daga Abdullah ibn Abbas sannan kuma hadisin gashi ya zo ta daga An-Nu'man ibn Bashir wannan hadisi Nu'man yake cewa sami'tu Rasulullah yace ya ji da kunnen shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa kaga wani lokaci zaka ji an ce misal an abi huraira radiyallahu anhu qala rasulullahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalla ba kai tsaye yaji ba wani daga cikin sahabbai ne ya jiyo shi kuma ya doka daga wajen shi to amma idan kaji sahabi ya ce sami'tu rasulullahi to magana ce akan cewa da kunnen shi ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyinun lalle duk abin da yake halal ne wani abu ne wanda yake yana nan a bayyane karara dukkan ababen da suke halal ne to wani abu ne wanda yake bayyane a cikin littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa innal harama bayyinun sanna ita ma haram a bayyane take kowa ya san kaza ba kyau shan giya kowa ya san ba kyau kowa ya san alfahsha na zina bai da kyau kowa ya san cin kuɗi da ruwa bai da kyau kowa ya san saba ma uwaye bai da kyau abubuwa ne wanda suke ga sunan abin da yake haramun ne a bayyane yake shi ma wa bainahuma umurun mushtabihatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsakankanin halal da haram akwai wasu abubuwa waɗanda su kuma mushtabihatun suna da ɗan rikitaswa abubuwa ne waɗanda suna da rikitaswa shin kazan nan halal ne shin abin nan ko kuma haram ne ƙarin bayani zai zo a gaba insha Allah manzo Allah yake cewa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san wannan mushtabihatun din ba yani waɗannan abubuwa masu rikitaswa kan mu kai zuwa gaba iya da ke wannan gaba mu ƙara da ita mu wuce saboda hadisin ya daga bai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innal halala bayyinun lalle halal a bayyane take anan ibn rajab al-hanbali yake cewa fa ammal halalu al-mahd abinda halali abinda yake halal ne karara yace misali shi yace fa misli akli tayyibati min az-zar'i mutun yace ababe waɗanda suke dadada daga mi daga shifka da ake yi shifkan hatsi ne dawa ce gujiya ne wake ne ridi ne kaza ne da sauransu kaci dadadan a cikin su waɗanda addini ya bada dama wasimar da abin da yake iya marmari sannan kuma bayan shi yake cewa bahimatil an'am da irin abubuwa da Allah subhanahu wataala ya bamu dadi ya bamu more su na dabobi na ni'ima so yake cewa bahimatul an'am raqumi saniya da abin da ya shafi kankanan dabobi rago ne tumkiya ce akuya ne da akuya ne kaga wannan sune bahimatul an'am an bamu dama mu kama mu yanka mu ci kaga alhalalu bayyinun sannan kuma wa shurbil ashribati tayyiba da shan kayan sha waɗanda suke dadada wanda ba sa gusarwa mutum hankalin shi da sauransu wannan shi ma addini ya halatta abu ne kuma wanda yake a bayyane sannan kuma walibasin da abin da ya shafi tuhahin da dan adam zai sa ma yahtaju ilaihi min alqutuni abinda dan adam yake bukatuwa zuwa ga abin da zai saka wannan kayan da zai sa sannan kuma an halatta mana irin su aure an halatta mana sauran ababen da suke da alaka da cinikayya kasuwanci ne abin da ya shafi gado ne abin da ya shafi kyauta ce abin da ya shafi ganima ne waɗannan duka ga sunan bayyinun saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su karara kuma an hadi kowa ya ganewa wannan shine ma'anar innal halala bayyinun lalle halal a bayyane take karara to wannan shine kaso na farko kaso na biyu sai manzo Allah yake cewa innal harama bayyinun ita ma haram a bayyane take kamar yaya yani al haramul mahd kararan abinda an hadi kowa san haram ne mislu aklil maita kamar cin mushe dabbar da ta mutu sai ka dauko ka ci kaga ka ci ne ka ci haram kai da kanka sani ba sai an jama aya ko hadisi ba waddani haka mutun ya rika jinin da yake kadowa a lokacin da aka yanka dabba kaga wannan jinin ba a ce shi haramun ne ce shi sai mutun ya rika doka yana soyawa kamar da yake samu suna yi kaga haramun ne ce wa lahmil khinziri haka abin da ya shahi naman alade kaga wannan shi ma haramun ne wa shurbil khamri daga cikin awwan na sha wanda addini bai rana shi ba kaga akwai giya ba tunda an ce a sha a tayyibat to ita kuma giya tana daga cikin al-khaba'is tunda Allah can cikin Araf yayi bayanin cewa Allah ya aiko da annabiyul ummi ba annabi ne wanda yake al-ummi sannan kuma iya daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta da su yuhillu lahum at-tayyibat ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم duk ababen da suke dadada ne manzo Allah ya bayyana su duk abubuwan kuma da suke abin da ya shafi haramun ne su an yi bayanin su kuma sannan zaka samu ka'ida wajen malaman fiqhu suke cewa al aslu fil ashiya'i al ibahatu illa ma dalla dalilu shar'iyyu ala tahrimiha shi asali komai halal ne idan ka ce abu kaza haram ne to shine dalili na shari'a kenan zo togace shi banda kaza can da malai yake cewa nau'in abubuwan shifka gaba daya yanzu misali kwayar wiwi ita ma shifka ta ake ko ba haka ba to ita ma tana cikin at-tayyibat a bata ciki tana cikin al-khaba'is shi yasa ubangiji subhanahu wataala yace ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan akace fajtanibuhu la'allakum tuflihuna to duk abinda shari'a ta zo tace abu kaza haram ne to wajibi ne mutun ya takaita kai ya aikata wannan aikin sannan kuma a karkashin wannan gaba can da suka ce asalin komi shine halacci sai abinda shari'a ta zo ta nuni akan haramci shi zai misali haka kawai wani zo saka gaba yace ai sai ka bashi hadisi ko aya wartace a ci hatsi ko a ci ridi ana da ka samu ta babu ita sai dai ka ce al aslu fil ashiyai al ibaha in abinda aka hudda to shine shari'a take huddawa kaga da aka ce banda kayan maye wa ya hudda shi shari'a ta hudda shi idan aka ce banda kaza shari'a za ta hudda shi amma ka'ida shine komi halal ne in banda abinda addini yazo ya kayyade cewa banda kaza banda kaza banda kaza to al haramul mahab abubuwan sha ne wanda addini ya haramta kaga abubuwan sha akwai abinda yake halal akwai abinda yake haram wan nikah Allah nikahul maharim bangaren aure ba an halatta aure ba to amma kuma wa zaka aura sai addini yazo ya bayyana ce a banda wacce saboda ita wagga kanwa kace wannan yakka ce wannan diyakka ce wannan mahaifiyakka ce wannan kazakka ce wannan kazakka ce aka ce su wannan banda su du wata matar da ba waɗannan ba kana da daman da zaka aure ta kaga sha bayyinun a bayyane yake ga dukkan mutumin da ya zamanto yana zuwa makaranta sannan kuma daga cikin tuhahi aka ce a sa komi sai aka ce banda tuhahi na alhariri ga iya maza haramun ne a gare su su sa banda mata sannan kuma kaga daga cikin mu'amalayya aka hana riba aka hana kale kale yani modi modi haramun ce iya daga cikin jarraba wanda zaka samu mutun ya kai balaga umruhu 60 aw 70 ya kai shekara 60 ko 70 amma sai ka same shi iya nazari ko wani lokaci ka wuce zaka ganshi da me da takarda yana ta ana ta lekawa da wani ruleti da big da kare yake rubutawa la'alla rubutun ba bai iya ba amma me yake so wai so yake zabo dokin da zai ci hai wannan halaka ce kai da ka gama duniyar gaba ɗaya in ma za a baka ita me zaka yi ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad a'zara Allahu illa mri'in akhara umruhu 70 sana aw 60 sana Allah ya gama bada hamzali ga duk wanda ya shekara 60 a duniya ba ana nihin ba kai matashi kai abin da ga dama fa a kai ma an kai kama kaza yi amma mutumin da ya kai shekara 60 a an kare daga to wannan abin da ya shahi ku yi cinikayya ku yi kaza amma kale kale haramun ci modi haramun ne shine almaisar sannan kuma mutun ya sayar da dan adam ya ci kudin shi kaga wannan shi ma haramun ne duk da cewa kasuwanci ne amma kuma kasuwanci ne wanda me addini ya haramta shi innal harama bayyinun sannan kuma daukan kwace da warcen kayan mutane kaga wannan duka addini ya hana shi to ba manzon Allah ya hado wadannan abubuwa guda biyu sai ya ce wa bainahuma umurul mushtabihat tsakankanin wadannan abubuwa ko abubuwa masu rikitaswa abubuwan suke rikitaswan nan a bangaren da ya shahi halacci ne ko kuma abubuwan da ya shahi haramci ne anan malam ya kawo misali yace kal khayli wal bighali wal hamiri kamar alfadari kamar jakki kamar damo da makamantansu duk da wasu daga cikin su halal ne kamar misali damo kaga halal ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo an bashi yace menene aka ce damo ne yace ashi biyaci aka ce ya rasulullahi haram ne yace ba haram bane ba amma shi bai burge shi to irin waɗannan ababen da irin su annabiz shine jikakken dabino kamar a jika dabino yayi wasu ƴan kwanaki to in ka sha zaka ji ya ƙara maka fawa kaga zai zama tuwa kayan mai ko kuma hura ka barta ta tsumama ita ma tana wannan abu saboda iya daga cikin kalan burkutun da ake yi ana yi da hura to ita wadda ta dan ware huta daga cikin hayyacin ta kuma in aka sha tana ƙara kuzari kaga me ya kamata kai ka barta to irin waɗannan abubuwa ne malai ya kawo musallan su anan sannan kuma ƙarƙashin wannan wa bainahuma umurul mushtabihat zamu ƙara wasu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa al ismu ma haka fi nafsika wa karita an yattali alaihin nas manzon Allah ya ce aikin zunubi shine abin da ya maka kaikai a zuciyarka, kai da kanka kana yi ka san abin da ba haka nan bane ba, sannan kuma kana mi tatasattar kana ɓoyewa kar mutane su gani. Manzon Allah ya ce wannan abin aikin zunubi ne. Hadisi na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, duk abin da kake kokonto akan shi, akan halalci da haramci, to me ya kamata kai kamar shi, shine kuma ƙarar gaban hadisi na gaba zai zo ya bayani akan shi. To sai mu je cikin hadisin. Wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun, mazallacin la ya'lamuhunna kaseerun minan nas, da yawa daga cikin mutane ba san halalce shi ba akan haramce shi. Kenan shi yasa anan shi malami ahlali tun daga fara yace maka duk abin da ya taso in baka da ilimi to yas'al ulama, ka tambaye ulama, ka tambaye malamai waɗanda suka san abin su faɗakar da kai abin yanda yake. Famanittaqa shubahat, sai manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya kiyaye aikata abin da yake shubahati, to wannan mutumin istafaqadistabra'a, a wani wata riwaya istabra'a lidinihi, haƙiƙa ya kubuta, istabra'a ya kubuta, istabra'a lidinihi, ya kubutar da addinin shi, wa irdihi kuma ya kubutar da mutuncin shi. Shine Bahaushe yake cewa ana barin halal dan kumya, mana abinda kararan shi bai huto ba, cewa abinda kaza ne kaza ne, to abinda ka san zaka iya tadawa kanka kura akai, sannan kuma addini bai wani bayanin shi ba akai karara, to abinda ke kanka shine me wannan abu ka nisance shine aula. Dazu a cikin karatun sahi da Malam Iliyayi a cikin radio ya kawo wata mas'ala, kuma yayi wani bayanin da ya dace da irin wannan abu. Mutumin da zai saki matar shi saki uku a lafazi guda, yace na sake ki saki uku, wani yace na miki 50, wani ya kai 70, wani yace 1000 ma, duka ana yi, amma addini saki nawa ya sani? Uku ya sani. Abinda aka gani a cikin dalili na hadisi a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har manzo Allah bar duniya, duk wanda ya daga baki ya ce matar shi na sake ki saki uku a matsayin ɗaya ki, Abubakar Siddiq al-Khalifatul Ula shi ma da yazo yayi khalifancin shi gaba ɗaya shekara biyu da wani abu har ya gama, hukuncin haka ne yake. Al-Khalifatul Salis khalifa na uku Umar ibn al-Khattab, lokacin yana khalifanci sai mutane suka cika yin ganganci da wasa da addinin Allah, kamar yaya yani duk mutum sai ya ce matar shi ya mata saki kaza, wani ya ce ya mata 60, kaga wannan izgili ne, bai kamata ba. Kai addini uku ya ce to dai me zaka zo ka ce 60 wa da kana da yancin ka kai 60 dama, baka da wannan yancin. Sai Umar ya tara sahabbai wanda suka yi saura a lokacin, ya ce musu to daga yau ina ba ku shawara, me kuke gani? Allah mai girma da buwaya ya shar'anta wani abu, sannan kuma ya sanya nawa a cikin shi, ta hanyar kana da ikon kai ɗaya ka maido ta, kai biyu ka maido ta, in kai na uku ne ba za ka maido ba. Amma wannan nawan da Allah ya sa mutane suna ma kansu gawawa, sai mutum farat sai ce ya mata uku ko ya mata biyar, sai yake tambayar su shawaran duk wanda ya ce ya yi ukun nan, kawai mu haɗa mashi a matsayin ukun, kawai mu zartar mashi cewa la ta hillu lahu hatta tanki hazaujan ghairahu. Sai sahabbai suka ce malmane, saboda a ladabtar da mutane suna wasa da abin da Allah ya yi, me Allah ya shar'anta ka sake ta so ɗaya, in akwai maslahan dawo a dawo, in kuma ta ida idda kaga shikenan magana ta rige ta ƙare na ba. Amma in ka ce ka yi ukun ne, ce za mu zartar a matsayin ukun, saboda ganganci ne da raina dokar Allah, ai Allah bai ce kai uku ba kai tsaye, ce aka yi kai ɗaya, shi ke da sai suka yarda. Daga lokacin sai aka ɗauki hukumci akan cewa duk wanda ya ce ya saki uku to tana nan a matsayin uku ne, la ta hillu lahu batta halatta a gare shi ita wannan matar, har sai ta auri wani namiji na daban, an je an yi rayuwar aure, kuma a rayuwar auren ma dole ne an samu saduwa tsakanin shi da ita, in an yi katari ya sako ta to babu laifi kai kana iya komawa. Sai suka ba da oki, suka ba da yarda a kai, to wannan shi ne abin da yake tahiya ya zo har yau. fiqhu na Imam Malik, dama ma Imam Malik daga cikin masadiru tashriqin shi akwai amalu ahli madinati, akwai aikin mutanen garin Madina. Daga cikin abin da ya samu kuma akwai wannan, duk wanda yace yayi uku a lafazi daya kawai sai azartar mashi a matsayin ukun nan. Yanzu haka ake tayi anan ko yawa, yanzu sai ka saki matarka, Allah kiyaye, ka cika mata uku a lokacin azama guda, sai ka zo akai aiki da abin da akai a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam da lokacin Abubakar da wani bangare na lokacin Umar, sai ka ce saki uku na saki nawa ne, ɗaya ne kenan, me za a yi? Sai a mai da mata. To amma angon da kake rayuwa gaba ɗaya mutane kawai kallon mazinata suke muku, kun gane, kallon mi suke maka? Kallon mazinata suke muku, ɗiyanku suna musu kallon ɗiyan zina, a ce a wacce da wani ai kawai zaman kansu ne suke, zaman mi suke? Zaman kansu. To yanzu kaga nan mas'ala ce wadda tana da kyau mutum ya dube ta bi ainul itibar, saboda zaka jayo wa kanka wani aibi da ar wanda kuma za a rika nuna ɗiyanka da jikokinka akan wannan. Kenan me ya kamata kai? Ka kiyaye, kar ka sake ka ce matarka ka mata saki uku, ce na miki daya. In aka je aka yi murad, aka yi abubuwa, aka yi tunani, aka je aka dawo, aka yi shawara, aka yi wane ne in yaso aka dawo mai da ta sai a mai da ta, amma ba dawo kuma bar ta kare inda shikenan halas an gari wani aura. To wannan iya daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye, saboda shubha ce zaka sama mi, zaka sa cikin iyalinka, ya zamanto kai abinda kai addini ne, amma kuma al'umma da kuke rayuwa tare da su suna ga cewa abinda suke kai su ma addini ne. Da haka duk mutumin da manzon Allah ya ce fa man taqa shubhat, duk wanda yake yayin shubha istabra, ya kubutar da addini shi, ya kubutar da mutuncin shi. Sai ya ce amma wa man waqa'a fi shubhat, duk wanda ya afka cikin shubhoyi, wanda kuma iya ɗaya daga cikin abubuwan da suke halakar da Adam, kaga na farko son dukiya, na biyu san ɗaukaka, na uku bin shubha. Waɗannan abubuwan guda uku in suka tattaru ga ɗan Adam, wanda son dukiya, wanda bai san harkar addini ya yarda ko bai yarda ba, son abin da ya shahi shuhura so yake ya bayyana, so yake a san shi, ko kuma abin da ya shahi me? Me? Shubha shi ne na ukun nan. To duk mutumin da ya kama da tafarkin sai ya ɓace. Da haka iya da kyau mutum ya kiyaye duk abin da ke shubha ne. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi sayti wa ukhra mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kaga ayoyi muhkamai sune alhalalu bayyinun walharamu bayyin, daga an karanta ko yana gane, wa bainahuma umurun mushtabihat, tsakankaninsu akwai wasu abubuwa masu rikitarwa wanda ba wanda ya san su, da yawa daga cikin mutane ba su sani ba, inji manzo Allah. Shi ne can Allah subhanahu wataala shi kuma ya ambata cewa wannan shubha mafi yawan waɗanda suke binta zuciyarsu ya karkace ne. Ga hadisai nan karara abinda suke karantar da kai na aiki, sai ka bar su sai ka kama wasu hadisai masu rubuki, ai ta rigima da kai tsakanin al'umma. Alhali kuma ga ayyuka nan jingim, kaman ga aiki 100 baka yi ba, ka kama wani aiki 1 a can kana ta rikici akan shi, alhali kuma waɗannan 100 sun yi muhimmanci akan wancan 1. To da ka wajibi ne da mutum musulmi kamar ya zamanto kana da wannan wayewa, abinda wanda zai taimaka maka akan bautawa Allah subhanahu wataala. Shi ne cewa manzo Allah yake cewa wa man waqa'a fi shubahat waqa'a fil haram, duk wanda ya afka wa shubha sayami sai ya afka cikin haram, saboda daga ka hau turban shubha, to inda za ta tike da kai shine aikata ayyukan da Allah ya haramta. To wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad u'titu jawami al-kalim, Allah ya muni baiwar kumsassun kalmomi. Sai manzo Allah ya magana daya wajen sharhin wannan maganar, sai a dauki lokuta masu tsawo ana ta bayani. Yanzu manzo Allah kuma daga cikin salon da yake da na karantarwa, sai ya hodi muku abu, sannan kuma sai ya buga muku misali kamar da muka hadisi na farko, hadisi innamal a'malu binniyat. To haka nan ma manzo Allah, saboda abil misali yattadihu al maqal, in ana buga misali ne magana take hutowa karara, in ce maka wani aiki kaza da kaza da kaza da kaza sai in buga maka misali sai ka ce na gane shine manzo Allah ya ce karra'i misalin wannan shubuhar kamar makiyayi ne yar'a haula al-hima yake kiwo a saman iyaka nan gonan wani nan gonan wani wani dan kuri dan kure haka kawai makiyayi sai ya koro dabobin sai ya zuba cikin tsakanin iyakan nan ya so a zauna lahiya a bai so ba karra'i yar'a haula al-hima kamar makiyayi ne yake kiwo a saman iyaka sai manzo Allah ya ce wa ala kusaurara wa inna himallahi iyakokin Allah maharimuhu abinda Allah ya haramta duk abinda Allah ya ce kai to wannan ita ce iyaka Allah shine al-haqqul ahmar jankurtu da jallayi yani ba tsallaka shi wanda kuma ya tsallaka shi to ya gaba kyau kuma a kowane bangare daga cikin bangarorin rayuwa harakan sana'a kasuwa ce harakan aiki ne harakan mu'amala ce harakan gona ne harakan wane ne wajibi ne mutun ya kiyaye iyakan Allah subhanahu wataala ka kiyaye iyakar Allah iyakar Allah ita ce abinda Allah haramta shine ce wa inna himallahi maharima lalle iyakokin Allah sune inda abinda ubangiji subhanahu wataala ya haramta to waɗannan abubuwan da Allah ya haramta daga cikin illar da suke ma dan adam idan dan adam yake yana aikata abinda Allah ya haramta to dan adam dinnan zai iya tsintan kanshi a wata turba ta fitina da tashin hankali da wahalhalu na rayuwa wanda mallahu a'lam bi kasaratiha a dalilin mi a dalilin sabawa Allah subhanahu wataala misali yanzu muna cikin lokacin hutu ana ta biki ko ana ta biki amma kuma iya daga cikin mafi girman matsalar da take damun mu a yau harakan zamantakewan aure tsakanin maza da mata cikin su to amma me ya kamata ai abu na farko ai muraji'an cewa auren akan mi aka dora shi dama kamar wannan ginin ne za a zo ai sai a ce bari ai honda sokin sai aka burgin toka shi a zuba sai a kira wani masu a ce to ai dan dubaru wanda dai zai tsaya a rike gani ya kai labari ya kai labari shi yasa wup wani lokaci sai ka ga mi abin ya rubuta to matsalolin da ake samu wajen ginawa ya kuka gina auren da kuka yi wannan majali ne mai fadi amma abin da nake so in yi ishara akan shi anan shine irin abubuwan da ake na bijirewa Allah a dalilin za a yi sabga kawai kawai za a yi biki za a yi bikin suna ko aure a fusatar da Allah subhanahu wataala gaba daya to iya daga cikin abin da yake damu a yau sai kaga misali an zo yin aure an gayyato makada mawaka ga mata waɗanda ba sa jin magana rundunar shedan da mazajen da su ma ba magana suke ji ba a zo a kashe titi a yi sa wasu ganguna masu gumza a damilar tijara anguwa da marasa lahiya a hayyaci mutane sakat a yi ta abinda Allah subhanahu wataala ya haramta kuma wai me aka yi auren wani ne aka yi billahi zai ka shiga uku na rantsin Allah walillahi junudu samawati wal ardi Allah shike da runduna na sammai da kasai wannan matar Allah zai sakhara ta akanka zai dora ta akanka sai ta gasa maka aya a hannu ka kasa gane ina aka sa gaba me yasa saboda saba ma Allah da kuka yi dama wajen bikinku ba ku yi a wannan lafiya da Allah ba in kaga wasu abubuwan da suke faruwa da irin matsalolin da al'umma take fama da shi a yau sai ga mutane kamar kai ka ce babu wani abin da ke damu su yanzu da wahala ka gitta titi 1 2 3 4 sai kaga wannan kide-kiden da rairayin ana yin shi kamar kasan maguzawa to Allah kiyaye himallahi maharimuhu iyaka Allah shine abubuwan da Allah haramta duk abin da Allah haramta wajibin bawa mai imani ne namiji ko mace ku yi kokari ku ga cewa kun bari gidanka ya zama to gida ne tsaftataccen gida ba hayaniya ba a ce ana biki shikenan mata su kama gidan su duk su aske a je a sayo mesh a zuwa kulla duka duk macen da ta sa mesh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mata albarka. Yau aka ce ga wani baban shi ya tsine me, zai kai labari? Billahi alazim ba zai kai labari ba. To manzon Allah ya hiba banka. Yace wannan macen tsinan naci yana ƙarya? Wallahi baya ƙarya. Shine as-sadiqul masduq, shekara je mun karanta ana mai gaskiya abin gaskantawa sallallahu alaihi wasallam. Macen da ta aske gidanta manzon Allah ya sa ta a ciki, to duka zaka samu an hada, ta sa mesh, ta aske gidanta, ta kankare haƙoranta sun yi wushiriya, duk wani abu ta zo ta yi caccake, ta rubuta harafin sunanta ko a goshinta ko a nan kinta, duka saboda ana mi ana biki. Yau sai ka samu mafi yawanci wanda suke da alaka da bikin duk Allah ya tsine musu. To ya za ka yi labari kaman abu ne wanda yake haka abin da yake faruwa ne, amma lalle abin bai da dadi, amma kuma mu san matsalar da muke ciki, saboda in ba gyara muka yi ba wallahi ba za mu ga da kyau ba. Ga ta nan din rayuwa duk wayewan gari abubuwan rikicin suke kare, duk aka waye gari abin rikicin yake kare, kuma mutane sun ki su koma ga Allah. Allah shiryar da mu. Ala wa inna himallahi maharimuhu, sai manzo Allah yake cewa ala ku saurara, wa inna fil jasadi mubgha, abin da ya shafi halal din da abin da ya shafi haram din da abin da ya shafi mushtabihat da abin da ya shafi iyakan da abin da ya shafi kazan, duka suna da alaka da me? Suna da alaka da tsoka daya. In ta daidaita to komai ya daidaita. Shine manzo Allah yake cewa ala wa inna fil jasadi, ala ku saurara, wa inna fil jasadi, lalle a cikin gangan jikin dan adam, mudghatun, akwai wata tsoka, iza salahat, in ta inganta ta gyaru ta daidaitu, salaha al jasadu kulluhu, gangan jiki gaba daya yayi kyau. Hannu ba zai taba ba sai abinda Allah ya mashi umarni, baki ba zai fada ba sai abinda Allah yake so, ido ba zai kalla ba sai abinda Allah yake so, kunne ba zai saurara ba sai abinda Allah yake so, kafa ba za ta tafi ba sai abinda Allah yake so, ci tunaninka da hankalinka ba zai kulla wasu mu'amalayya ba da wasu hada-hada da wasu kai kawo sai abinda Allah ya yarda shi, idan zuciyarka ta zamanto mai kyawu ce. To wannan gabar nan ne gizo ke saka, shine Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ku ji tsoron ranar da la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ranar da la yanfa'u malun, alhaji duk kudin da ka tara bai maka amfanin kudi, wala banun, diddiyan da ka tara kana ga cewa ka auri mata kaza ka yi hidiya kaza ba sa amfana maka komai, wace rana ce ita ranar tashin kiyama? Wa zai amfana a wannan rana? Wa zai more wa wannan rana ya samu dacewa da karamtawa da ni'imtawa daga Ubangiji subhanahu wataala? Shine bawan da ya gyara zuciyar shi. Man atallaha biqalbin salim, wanda ya je wa Allah da zuciya lahiyayya. Amma idan baka je wa Allah da zuciya lahiyayya ba, to wallahi kaga zuwanka kenan, ba ma lahira ba, tun a duniya da ka zo mutuwa zaka rika ya laita ya wailata laitani, zaka rika kai tonka ka tabe kai asara. Can da Allah yake cewa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita hakatil qadiya ma agna anni maliya halaka anni sultaniya. Haka zai tsaya yana zuba jaji kala kala, kudin shi bai amfani ba, mulki shi bai amfani ba, diyan shi bai amfani ba, relation din da yake da mutane ba ta yi amfani ba, kaza kaza kaza. Allah ce khuzuhu faghulluhu thumma aljahima sallu. Duka abin da ya tara nan da irin gine-ginen da ya abubuwan duka ya zama labari, kai wallahi mu fahimci duniya ba. Kar mu tara ma kan mu kura, wallahi kar ka tara ma kanka kura, mutuwa za ka yi. Ba magana musulmi ba, komin arnancin arni ya rara mutuwa ake an tahi kenan. To mu da muka yi imani mun san bayan mutuwa akwai abin da zai faru, shine za a sake tayar da mu kuma a mana raskonan abin da muka aikata a gidan duniya. To amma saboda duniya da ba ta kira ta kai da sai ga muna ta rikici, muna ta hayaniya, ƙarerake, zalunci, yaudara, handama, zauna saman dukiyar mutane da sauran abubuwa makamanta wannan. Wanzu Allah yake cewa idza salahat, in ta gyaru, salahal jasadu kulluhu, gangan jiki gaba daya kyau. Wa idza fasadat, amma wannan zuciyar in ta lalace, subhanallahi, fasadal jasadu kulluhu, gangan jikin gaba daya lalace yanda ka san motar ne a jikin mota ba abin da zai iya motsawa sai da mi sai da motar to ita ma zuciya ita ce motar yanka gabanka da kake gani duk umurninsa ne suke amsa in kaga kayan ke wanda mari akan zalunci haka nan to zuciyarka ce ta baka wannan wahayi ka ci kudin wani zuciyarka ce ka ci mutunci da mutane duk zuciyarka ce to wannan zuciya ita ce take bada umarni mazala ce fasadal jasadu kulluhu wannan gangan jikin gaba ɗayan shi lalace da haka duk mutumin da aka yana aikata banna da hannun shi yana kallon banna da idanun shi yana sauraron banna da kunnuwan shi sannan kuma zuciyar shi ta zama to zuciya ce lalatacciya abinda za mu yi hukunci akan shi shine cewa wani halayen shi ba su da kyau shedan sai kiwo sai karanta daga ai ba haka ne ba attaqwa hahuna sai ka mutum azai ci ba attaqwa hahuna ai tsoron Allah a zuciya yake eh kware ku ba wanda maka inkari amma zuciyar in ta zaman to tana da taqwa to ita take ba da umurni ga gabbai su aikata aikin alheri idan ta zaman to batta da kyau kuma sai ta ba da umurni ga gabbai su mi su aikata aikin banza mazalla yace ala ku saurara wahiyal qalbu wannan tsokar daya daya ita ce zuciyar dan adam zuciyar nan in ta tsarkaka to komai yayi idan ta lalace kuma to komai ya lalace dan haka wajibin mutum mai imani ne yaga cewa zuciyar shi ta zamanto zuciya ce nagarcacciya zuciyar mutanen kirki ba zuciyar da za ta riga aikata abin da ta ga dama ba karin bayani akan abin da ya shahi alqalbu salim zuciya lahiyayya malik yace wa ibn rajab yace huwa alsalimu min alafati wal makruhati kulliha ita ce zuciyar da tawohinta ta zamanto lahiyayye daga dukkan alafat alafat sune hau abinda ba haushi yake cewa hau to wannan hau din ba wani bane zai dora maka kai ne zaka dora maka kanka kaga mutum yana aikata ba daidai ba a ce wani kaza kace hau ne dige hada shi ba wani hau shi ya dora kanshi akan wannan tura shi dora kanshi al-afat sannan kuma wal makruhat da dukkan wasu abubuwan kiyama sannan kuma malaki ce wa huwa al-qalbu alladhi laysa fihi siwa mahabbatullah zuciya lahiyayya ita ce zuciyar da ba wani abu a cikin ta in ba son Allah ba da tsoron Allah da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da son ayyuka managarta wannan ita ce zuciya lahiyayya al-imam ahmad a cikin musnadin shi yake cewa hadisi anas Allah kare da gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu imanin ɗayan ku baya daidaituwa ya tsaya cak sai zuciyarka ta tsaya cak wannan wajibi ne mutum ya kiyaye wannan الحسن البصري yake cewa wani mutum yake cewa dawi qalbak kama zuciyarka magani na ta samu lahiya fa inna hajata Allah ila al-ibadi salahu qulubihim buƙatar Allah ga bayin shi shine zukatan bayin su zaman to nagartattu daga kowa yanda zai tsarkake zuciyar shi kar kai shirka ga Allah sannan baka ne duk wani abin da Allah ya haramta kai kokari ka nisance su kamar yadda zamu zo mu ji a cikin wasu hadisan da za su yi irin wannan bayani kenan wannan shine abin da manzon Allah yake ambata mana anan lalle innal haram innal halala bayyinun halal abayyana take wa innal harama bayyinun ita ma haramun abayyana take karara wa bainahuma umurun mushtabihat tsakankanin waɗannan abuwa akwai wasu abubuwa masu rikitaswa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san shi ba faman ittaqa shubahat manzon Allah yake amma duk mutumin da ya kiyayi shubaha istabra'a li dinihi wannan mutuban ya kubutar da addinin shi wa irdihi kuma ya kubutar da mutuncin shi wa man waqa'a fi shubahat duk wanda ya afka kanshi a cikin shubaha to wannan mutumin waqa'a fil haram ya afka kanshi a cikin abin da yake haramun ne misalin shi karra'i yar'a hawla al hima kamar makiyayi ne yake kiwo a saman iyaka yushiku saura diris an yarta afihi akan ya afka ko ya qa'a fihi ya afka a cikin wannan abin da yake shubhan ne sai manzo Allah yake ce ala ku saurara wa inna likulli malikin hima kowane mai mulki iya da irin nashi iyaka ala wa inna hima Allah maharimuhu iyakar Allah ita ce abinda Allah ya haramta ala wa inna fil jasadi mudgha lalle a cikin gangan jikin dadam akwai wata tsoka idza salahat inta ingantu salahal jasadu kulluhu gangan jikin gaba daya inganta wa idza fasadat in wannan gaba ta baci fasadal jasadu kulluhu gangan jikin gaba daya baci ala manzalla ce ku saurara wa hiyal qalbu ita ce zuciya hadisi na bakwai مالك عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث رجع تميم الداري الله كارر رأى قريش إيه رجع تكين صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زن الله إيراد أمن شاء الله صبت أقريش كتشوا الدين النصيحة الدين نصيحة addini fadakarwa ce jan kunne ne gyara kayanka ne manzala sai da maimaita wannan kalma su uku addinu annasihatu addinu nasihatu addinu nasihatu salasan kulna sai sahabbai suke cewa muka ce ya ma'aikin Allah liman ya rasulullahi nasiha ce gawa ya ma'aikin Allah manzala sai ya ce lillahi nasiha ce ga Allah wali kitabihi nasiha ce ga littafin Allah wali rasulihi nasiha ce ga manzon Allah wali a'immatul muslimina nasiha ce ga jagororin musulmai wa ammatihim da gamagarin mutane wannan ba shi magabanni ba to me ake nihi da nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah nasiha ga littafin Allah nasiha ga shugabannin musulmi nasiha kuma gawa ga sauran ga magarin mutane ma'anar abin da ya kumsa annasihatu lillahi yani yin nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala malike cewa tauhiduhu wa wasfuhu bi sifatil kamal wal jalal nasiha ga Allah a fadakar da mutane a ja hankalin su dayanta Allah su wasafta Allah da sifofi na kamala wa tanzihuhu amma yudadduha wa yukhalifuha sannan kuma a ja hankalin mutane duk wani abin da yake kishiyantan Allah ne su bari wannan shi ita ce annasihatu lillah wa tajannubu ma'asihi sannan kuma a nisanci sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne annasihatu lillah wal qiyamu bi ta'atihi sannan kuma yi wa Allah da'a wannan shi ne annasihatu lillah sannan kuma wa mahabuhu bi wasfi sannan kuma wa wattiba'ihi da bin ubangiji subhanahu wata'ala bil ikhlasi ta hanyar dayanta Allah a cikin bauta wal hubbu fihi wal bughdu fihi in za ku so ku so dan Allah in za ku yi ku gidan Allah wanda duka ya cikin karkashin ma'anan annasihatu lillahi qulna liman ya rasulullahi qala lillahi ga Allah ne ga Allah kenan so dan Allah idan Allah ba dan duniya ba yau mafi yawancin so da ki an dora su akan me akan duniya in kaga ana yi da kai to akwai alaman cewa kana dan maski maski amma in kama su kake in gaida mutane kake cha da wannan mutumin ya dawo mutane duk in zai wuce ya dawo mutane assalamu alaikum assalamu alaikum saboda ana gina so a yau ba dan Allah ba ana gina ki ba dan Allah ba in zaka so ka so dan Allah in mutun so Allah ka so shi in mutun yake Allah ko me ya kai a girma ka ki shi saboda shi ba kowa bane a wajen Allah di yanda mutun yake ya kai ga talauci in ya zaman to na Allah ne wallahi wannan mutumin ka so shi a cikin son shi akwai alheri kuma dama ana so dan Allah ne ana ki dan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruba ash'atha aghbar madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la abarra zaga mutumin da ash'asa aghbara ash'asa yani gashin shi yayi furtutu aghbara yayi kura a karan kanshi babu riga mai kyau babu kaza kuna ga wannan mutumin yunwa ma ya dame shi aghbara amma wannan mutumin darajar da yake da a wajen Allah law aqsama ala Allah la abarra da zai rantsuwa da Allah ya ce na rantsi da Allah yanzu sai an yi ruwa sama kawai ruwa zai ko a cikin zahi ne ko a cikin dari ne ko a cikin me in dai zai rantsi da Allah to Allah sai ya kubutar da rantsuwar shi Muhammad ibn Sirin yake bada labarin wani bawa mutanen gari ne aka yi fari na ruwa ruwan sama ya ki sabka akai ta zuwa waɗanda su liman su ladan su su mai martaba su wane ne su honorable ana zuwa ana zawwa kama su mallan ruwa ki sabka kawutara da wani mutum shi wanda yake ba da labari yana cikin masallaci sai ya ji alaman wani ya shigo da ya waiwa ya kalle shi wanda ya kalli ya ga mutumin ya juya ya juya ya juya shi a iya abin da ya duba babu kowa a cikin masallacin sai daga hannu yake roƙon Allah ya ubangiji ina hada ka da girman ka cewa sai an yi ruwa yanzu cai wallahi wannan mutum bai safke hannun shi ba sai da ruwa ya safka kan yauta daga masallacin wa shi daya duk taron gayyen garin nan aka ji aka yi ta'adda a malam shuru wanda suke da kayan mai kyau suke da abin hawa mai kyau suka tara abubuwa yanzu wannan mutumin da yake cikin masallaci bayan hutan wannan mutumin sai ya bi shi wannan wane ne kuma ina za shi yana bin shi yana bin shi sai ya ga ya shiga wani gida da ake sayar da bayi gidan da ake sayar da bayi washe gari ya komo wannan gidan ya ce bawa yake so ya saya aka nuna mishi su da ke bangare-bangare ne wannan su ne wannan gara suke lafiyarsu lau musu da matsala wannan kaza ana zuwa yana a wannan musiba sai a kasa da su musiba kasa da su musiba kasa da su musiba karshe na duwa bai ga wannan mutumin ba ya kama hanya zai huta sai ga wani tsohon kago hausan garin aka ce bukka ko sai ga tsohuwar bukka sai ce wannan ba kowa a ciki aka ce wannan bawan baya yi yauni ne akan mutane baya yi yayi sun bawa ne kuma ya tsuwa kenan ba za ka ɗauke shi ba aikin mi zai ma sai ce a nuna mashi da aka nuna sai ga wannan mutumin na jiyar dare shi ne sai ce ni wannan shi ne nake so ka duba inda yake amma kuma ka duba girman shi a wajen Allah kaga wannan shine maganar manzo Allah da yake cewa law aqsama ala Allah la abarrahu inda zai rantsuwa da Allah shi yasa hatta a cikin mu'amala ta rayuwa ka kiyaye taba mutane saboda mutane asnaf ne wani baka san matsayin shi a wajen Allah ba taba shi na izaman to maka sababin lalacewar rayuwa gaba daya kai kana ga kai yanzu ku kai kake da mulki kai ta taka mutane kai ta abin da ga dama Allah sai walakantar da kai kaskantar da kai a dalilin wancan da kai kake ga cewa walakantacce ne alhali shi daukakakke ne a wajen Allah kai kai ne kaskantaccen ko kuma dalilin kudi kai ta kyaran mutane kai ta hudi musu magana ga dama to mutum ya gyara zuciyar shi ka so dan Allah ka idan Allah wannan shine an-nasihatu lillah sannan kuma wajihadu man kafara bihi da yakar da gwagwarmaya da duk mutumin da ya kafircewa Allah subhanahu wataala sannan abu na biyu an-nasihatu li kitabillah sai ya ce wa li kitabihi ko nasiha ce ga littafin Allah me yake ni da nasiha ga littafin Allah al-imanu bihi amuku nasiha ku yi imani da littafin Allah al-qur'ani kenan wa ta'zimuhu ku girmama al-qur'ani wa tanzihuhu ku tsarkake shi ku tsabtace shi daga duk wani abin da yake datti ne wa tilawatuhu da karanta al-qur'ani na haqqa tilawati iya gurgurdan yanda za ku iya na tilawar shi wannan shine shine addini amma ku nasiha ku bi Allah ku yi dan Allah ku so dan Allah ku idan Allah ku yaki kahure dan Allah amma ku nasiha li kitabihi da littafin Allah ku yi imani da shi ku karanta shi wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura to ya yake a ciki ayo wa qala ar-rasul manzo yake cewa ya rabbi ya ubangiji inna qaumi mutanan nawa ittakhazu sirriki alqur'anin nan mahjuran abin kaurecewa mutun ne yake karanta qur'ani a yau kowa tambaye kanshi tsarin ka na karatun qur'ani wuridin da kake da na karanta alqur'ani kowa ma kanshi wazi kowa ma kanshi gargadi kar ka zamanto daga cikin mutanen da wannan al'amari zai tabbata akan su na cewa ku ne manzo Allah kai karar ku wajen Allah muku karanta qur'ani kaga mutum kama karance-karancen duniya wala bai iya karanta littafin Allah ba ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza in yana turanci mutane har sai sun dauko diksonar sun aji akwai wanda in diskuru yake sai an dauko an aje diksionar ana dubawa mo kaza me yake ni amma inda zai karanta ayar qur'ani malam abun ba dadi kai wata ida ba zai ma iya karanta ba ko bai cikin tsare shi kwata kwata bai karanta qur'ani kai ya sa ai karewa karanta qur'ani kana rayuwa cikin kumci da wahala wallahi karanta kaji abinda ake ji kaji abinda zuciyarka za ta baka kaga mutun kawai hedi harakokin rayuwa shi bai da lokaci shi dan kasuwa ne ko shi ma'aikaci ne ko shi wannan abin aikin hannu ne ba dama din rishin damar ka kaka rasa minti 10 a dunin Allah na karanta Qur'ani doki minti 10 kawai da karantawa a baka zuwa makaranta kawai kai haka kace rayuwa kuma lahira zaka aikin ba ya cewa ba kyau ba lail azim Allah dai ruwa mun asiri amma akwai matsala an-nasihatu likitabihi nasiha ga littafin Allah shine karanta shi da tilawa shi sannan kuma walwuqufu ma'a awamirihi wa nawahihi ka tsaya wajen inda akai umurni kabi hani ka hanu wallahi rayuwarka za ta yi mugun kyau zaka rayu a cikin nutsuwa da nagarta kuma gobe kiyama baka da matsala tsakaninka da Allah waccan rayuwa kuma an kaje an je kenan idan kuma wannan duk inda ta yi kyau yankewa za ta yi ana cikin fafata lokacin da arzikin naka ya kai arziki ka fara fahimtar ma wasu abubuwa kawai kik sai da tsaye shikenan ba inda za dauka kara kawai an kare sai da zo daga bar labari an-nasihatu likitabillahi bin umurnin alqur'ani bin hani da wanda haka hannu sannan kuma wa tafham ulumuhu wa amsalahu ka fahimci ilimin muka da suke da alaka da Qur'ani ka rika tintintini akan kayo alqur'ani sannan kuma wa du'a'u ilayhi sannan kuma wa dabbu wa tadbiri hurufi ka rika dabbara kana tunanin harfan da suke kumshe da alqur'ani da irin ma'anan da ya kumsa nasiha ta uku wali rasulihi nasiha addini nasiha ce ga manzon Allah me ake nihi da shi ana nihin al-iman bihi imani da manzon Allah wa bima jaa bihi da imani da abin da yazo da shi wa tawqiruhu da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tabjiruhu da daukaka shi wa tamassuku bi da'atihi da ruko da yi mishi da'a wa ihya'u sunnatihi da raya sunnar shi da farke shi hanyar shi wannan shi ake ne da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka ce nasiha ga littafin Allah duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo a matsayin ladabi na rayuwa kabi shi duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin hali managarci kabi shi sannan kuma wajibi ne kaso iyalin manzon Allah sannan kuma kaso sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine an-nasihatu li rasulihi nasiha ta hudu ita ce an-nasihatu li a'immatil muslimina jagororin musulmai dole sai ana musu nasiha dan ci an zabi wanda ya zama shugaban kasa ba ana nihin cha bai kuskure ba masumi bane ba zai iya yin daidai zai iya yin ba daidai ba to dole a samu wasu mutanen Allah su rika mishi nasiha su rika jan hankalin shi kamar da ke bada labarin a wannan malam Malam Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya mishi rahama da shi da wannan ake kira shi da suna shugaban lokacin shagari daga yaji shagari in yaji an ci Abubakar ya zo Malam Abubakar Mahmudu Gumi ya zo wajen shi to ya san nasiha ce zo mai ya san nasiha ce zo mai ba ya zo ba nema a canza mishi mota ne ba ko kuma a yana so hili a waje kaza saboda yana so ya gina gida kaza ko kuma a yana da wasu harkoki kaza yana so a mai kaza ko kuma a bashi kujera umara ko a bashi kujera aikin hajji a ba wannan mai kashi ya san an yi wani abu ne a cikin al'umma wanda ya kamata shugaban kasa ya sa baki ya gyara abin sai zo mishi nasiha to irin waɗannan malaman su ake bukata shi shugaban gata ne a gare shi saboda duk abin da zai na ba daidai ba za su faɗa kan rashi kaga sai na bahu amma ya zamanto a ce malamin da kawo duk abin da ka hodi da abin da ka kirkira ka fito kawo sai da ce sarqa Allahu alazim kamar magana Allah ba za su baka mu'arada ba suna maka ce abu kaza ba daidai bane ba yomi awhal ko abokin da zaka zauna da shi a cikin rayuwa kai da ba kowa ma ka zauna da abokin da in kai ba daidai ba zai hodi maka wannan ba abokin zama bane ba dole ne muna zaune da kai in ni ba daidai ba ka hodi mini in gyara in ni ba daidai ba ka hodi maka ka gyara amma yanzu ka duba haka yadda ake tahiya yanzu inda shugaba zai wani abin da ba daidai ba maimakin maliman da su ne za su ce mushi ji tsoron Allah wanda suna da damar da za su ganshi kut da kut su zauna da shi ko a gida ko a wani wuri makamancin wannan amma sai dai su rika faman ya za a yi su kare abin su gyara shi su mushi ado su mai fenti yanda al'umma dole ku fahimta ko kuma ku gane cewa ai abin da hudin dai ne yanzu kamar irin abin da aka yi na kwanan baya a bangaren da ya shafi haƙin mata zaman nan da aka yi aka zo wannan mai suna wannan falin da aka zauna aiwa wannan majalisi aka zo aka zauna yanzu ya tara matan nan maimakin a haɗi musu abin da yake zai amfane su a cikin rayuwarsu da zahira aka zo aka shiga musu maganganu yanzu irin wannan maganganu idan aka kai Allah sa kana da haɗuwa da wannan shugaba me zai hana ka mishi bayanin cewa abu kazan nan ba kaza bai kamata kaza ya kamata abinda Allah ya haɗi shi za a bi ko kuma abinda wani haɗi za a bi haka bai kamata ba kuma duk wanda yake da alaka zaka iya haɗi mishi ya saurare ka ko kuma Allah ya baka daman da kana iya zama da shi in baka haɗi mishi ba wallahi Allah sai ya tambaye ka kawai shikenan an nada ka matsayin kai ne malamin gari ko kuma kai ne malamin anguwa ko kai ne malamin ƙasa ko da makamancin wannan shikenan ga abubuwan nan suna faruwa su waɗannan dokokin da kuke gani in kuka bi su kanku ne kuka ma shi sa Allah ya ce in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha shi ba ruwan Allah cikin wani abu kan ku ce dan kun bi doka kaza an yi wane ne kun dadada ma Allah ba haka nan bane ba inda kowa zai bi Allah bin mu kara Allah da komi ba a yi ba yau musu waye a cikin halittar Allah menene dan adam duka nawa ne kawai karrama mu Allah ya girmama mu wala kar karramna bani adama wa hamallahu fil barri wal ba'di Allah ba mu hankali ba mu wane ne ya sakhara wa duniya muke mu'amalatin sai namu ga dama ni'ima ce Allah ya mana dan mu ma Allah godiya amma ba dan kai wani abu da zaka kara Allah ba waye kai in kuka gyara kanku kuka ma al'umma ku kuka ma za ku rayu cikin mutunci ku tashi gobe kiya buku da matsala da ubangiji in ko kuka yi abin da ku ga dama to za ku ga abin da ba kwa so kuma amma abin ai bai kai ba wannan nasiha ga jagororin musulmi mu'awanatuhum 'alal haqqi taimaka musu akan gaskiya ku taimaka musu akan gaskiya yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'aduhu minan nar duk wanda yake so an yazo waje kowa ya tsaye manzo Allah ya ce wannan mutumin ya zabi inda zai zauna a gidan wuta ba magana ana dan wuta ko ba dan wuta bane a an gama wannan magana dan wuta ne yanzu magana inda zai zauna ne zai zaba kada hadisi ne ɗaya daga cikin magabata wani daga cikin shugabanni ya zo waje malami ne sai ki tashi mutane suka yi tu aka yi tsaye kawai ki tashi sai ake hantarar shi ana kai kare na shugaba irin ƴan kazagin nan wanda manzo Allah yake cewa babu jagora face inda hu bitanatani face iya da bitanatani bitanatani su ne ɗan kutu da kutu da shi idan ka ce bitana ana nihin rigar da za ka sa a ciki kan ka ɗora rigar da za ta mutu a waje kaga mi abin da ke alaƙa da kusa da kai bitanatun ta'muruhu bil munkar akwai wanda su umurtin suke da mi da aikin banza ta ai aka ai kare ne shugaba ta ma take take kanka da kake kaza ta ma kaza 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 yanzu aka gama zama sai wannan jagora sai ya nema wannan malami ya tsaya lokacin da aka kammala sai shugaba yake tambaye shi to kai wane me yasa a cikin al'umma an zo an yi kaza kowa ya tashi kai ka tashi sai ya ce wallahi na ki tashi ne dan kain taimaka wajen ka shiga gidan wuta saboda ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudi wannan shugaban ya kama malamin nan ya sumbace shi ya rungume shi ya mai addu'a da fatan alheri inda ya biya waɗancan mi zai bin su zai ko wuta za shi bagare wasa bai duka me mulkin me rayuwa ko kuma duniya gaba ɗayanta to wannan shine abinda yake nasiha ga shugabanni taimaka musu akan daidai wa ta'atuhum fihi da yi musu da'a cikin bin Allah wa tazkiruhum bihi da tunatar da su akan Allah wa tanbihuhum sannan kuma da fadakar da su fi rifqin wa lutfin a cikin tausasawa da maganar ta dace da girmansu shi yasa daga cikin manhajin ahlus sunna wal jamaa shi shugaba ba a huto na huto da shi duk wanda suke kusa da shi wajibin su ne su yi mi su fadi mishi gaskiya ba a masallaci ba ba a sama minbari ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi tsada kalma ta gaskiya da za a fadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir kalmar gaskiya da gaskiya wajen shugaba fandararre wanda baya jin magana Allah baka damu haduwa da shi ka fadi mai gaskiya in ya gyaru kun gyaru in ya lalace kun lalace yanzu magana da zaka ji suna wani mutum ya daga bakin shi rika zagin shugaban shi ko kuma ya rika tsine mai albarka ya sa manhajin addinin musulunci tsarin addini Al-Hasan al-Basri yake cewa inda Allah zai bani garantin addu'a ɗaya amsassa yace addu'an nan zan yi ta ne akan shugabana Allah ya inganta shi in ya inganta mu inganta yanzu duk wata doka misali gidajen giyan nan da an hudo da kire akai wannan shikenan kare kowane matsiyaci koda yaki Allah yayi mi dole ya da ayi biye an ba haka ba za a ji a garkame shi ko da makamancin wannan dole yayi mi dole rihi duk wani mai oda wata kwaya ko wiwi ko wane ne a ce daga yau an kare kaza kaza dole bi a sa ido kuma duk wanda aka yayi a azabtar da shi azaba mai tsanani kaga kwalan mutane zai ci gaba da wanzuwa matasa za su zama tonin tsatsu abinda su sa abinda suke yi ba su yi ta shaye shaye ba duk su hauka take kansu kai shekara 25 wani shekara 30 ya cire fucik in yana hira ba ma san me yake fadi ba to gyaruwar shugaba gyaruwar al'umma ne lalacewar shi lalace al'umma ne Allah kiyaye to wannan shine an-nasihatu li a'immatil muslimina ga jagorori na musulmai sannan wa du'a ilahu da yi musu addu'a kun ga wannan surutan da muke na fadodi da hoshin baki kawai haka mutane sun nada kansu a matsayin hoshin baki sai yazo fada abin nan kaza ne ake ni ku bu gane ba duka tahiyar kasar nan ba haka nan bane kaza kaza ne in za ai hey abu wannan sharhin da za ka yi da Allah ka bar wannan sharhin doki minti daya ko a cikin sujada ko cikin dare ko lokacin safkar ruwan sama ko kana cikin bulaguro ka ce ya ubangiji wannan kasar tamu Allah ka daidaita mu ka zaura da mu lahiya shugabanninmu Allah ka fahimtar da su daidai ka ba su iko aikata daidai wannan abin da za ka yi a cikin segon kaza ko minti kaza ya yi alheri akan washin bakinka na awa daya ko awa biyu ko a wuni siram ana wannan bayanin ai ta zage-zage mutum ya ta zage shugaban shi wannan bai kamata ba ko kuma ka ta ce Allah tsine ne sai tsino in ya tsino kuma tsino akan ka za ta kare kawai kuna zaune sai a ce ai hudu wani dikari an farashin abubuwa kaza duk an mila su kaza yi wa zai ji a cikin shi shi ba ruwan shi bai ma san da ake sayan shinkafa baranta na ake sayan kayan miya ko kuma abin da ya shafi wuta ko abin da ya shafi ruwa ko kayan da zai sa ko motar da zai hau ko sansu inda zai zuba ko abin da zai biya ma ɗiyan shi karatu ko lahiyar su ko wane ne komi da komi a cikin aljihun ku ne ake daga an ce yau an ƙara kadago a saman kilo shinkafa kai kai ne zaka ji shi ba kun shi to ba san ma ana wani shan wahala wajen sayan shinkafa bai saboda ba harkar shi bane da haka in ya lalace kai zaka yi kowa jin wahala Allah nagartar da mu da mu da su gaba daya da sanya mu zamanto mutane ne nagartattu an-nasihatu li a'immatil muslimina sannan gaba ta ƙarshe sai mu bar ta a darasi na gaba insha Allah ta'ala sai mu tashi akan ta nasiha ga al'ummar musulmi gaba daya zamu ji muhimmancin da karantar da mutane da tara su haka a rika musu karatu yake da a cikin al'umma saboda ba abinda zai sa zuciyar dan adam ta nutsu in ba karatun addini ba in ba maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wallahi ba abinda zai nutsar da kai kuma ka auna har kullum in ka tai wajen karatu ko kai karatun ko sauraron karatun kai matakin zuciyarka da shedancinta sai ka ji ya dan ja baya akan halin da kake ciki to in ka lazumci irin waɗannan wuraren dole zaka zama to mi zaka zama to nagartaccen mutum amma ni san ka da irin waɗannan wuraren ni san ka ga Allah ni san ka ga Allah kuma saba ma Allah ka kenan dole ka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.